sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 4 ga watan Mayun 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumomi a jihar Difa sun cafke wasu matasa 46 da suka yi kaurin suna wajen tada zaune tsaye a jihar.
Sanidiyan isashin wannan lamarin sun kasance suna zuwa cikin gidaje suna dokan dabbobinmu suna yi mana sata kala-kala a cikin gari a cikin gidaje.
Za kuma a ji cewa a jamhuriyar ta Niger har ila yau al'ummar kasar ta fara kokawa kan yadda matsalar garkuwa da mutane don neman kudin fansa ke kara ta'azzara a kasar. Muna kuma tafe da rahoto na musamman da kuma labarin wasanni, amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Hukumomi a birnin Beijing na China sun rufe tasoshin jiragen kasa da dama a matsayin wani bangare na yunkurin rage yaduwar cutar COVID-19. Babban birnin na kasar China yau din nan Laraba ya bada sanarwar rufe tasoshin jiragen kasa 40, wato kashi 10 kenan cikin 100 na yawan tasoshin, da kuma wasu daruruwan hanyoyin motocin bus. Hukumomi a Beijing sun tashi tsaye ne tun daga ranar koko tsakiyar watan Afrilu, bayan da wasu yan makaranta 10 suka kamu da cutar ta COVID-19, wanda hakan ya haddasa rudani a sassa da dama. Aka shiga rububin sayayya saboda tsoron yiwuwar a kafa dokar kulle makamanciyar wadda aka kafa a birnin hada-hada na Shanghai. Yanzu hukumomi sun shiga wani gagarumin aikin gwaji ma akasarin mazauna birnin miliyan 21, a yayin da kuma suke ta rufe makarantu, wuraren kasuwanci da kuma wurare irin na motsa jiki da raye-raye. Kamar sauran 'yan gudun hijira na wasu ƙasashe masu tasowa musamman na Afirka, 'yan gudun hijirar jamhuriyar Afirka ta tsakiya kimanin 12,000 da ke Bargop yankin Ngaundare cibiyar Adamawan Kamaru na fama da ƙalubale iri-iri, amma da haka suke amfani da abin da ya samu wajen ginawa kansu muhallai da kuma al'umma. Kamar yadda wakilin sashen Hausa a Ngaundare Kamaru Muhammad Rabi'u ya ci gaba da bayani.
Suna gina gidajensu baki daya gargajiyance a fili mai kimanin kadada 37. Muna nan ne cikin sansanin da ke tattare da 'yan gudun hijiran Central Africa da ke nan Bargop. Mutum kimanin 12,000 ne ke rayuwa cikin kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. Hakan bai hana 'yan gudun hijiran kalubalantar matsalar rayuwa ba. Zainabu Abu ta kara da cewa,
yau shekara 8 kenan muke nan a wannan sansani. Muna fama da wato matsalan rashin inda za mu je mu yi noma da kuma matsalan gwamutse.
Yara da ake haifa a sansanin ba su da takardan haihuwa, a saboda haka ba su zuwa makarantar boko. Masana lamuran yau da kullum na kiyasa kashi 65 cikin kashi 100 na yaran da ke sansanin Bargop marasa takardan haihuwa ne. Rashin samun kula na musamman, rashin keɓaɓɓen fili da zai taimaka ma iyaye domin su kula da yaran, da kuma yawan fyaɗe da ake ma yaran mata, ya sa kashi 60 cikin kashi 100 na haihuwa tun suna 'yan shekaru 13. Ba tare da sun mallaki abin dogaro da kai domin more rayuwa ba. Wannan baiwar Allah ta kara da cewa,
ni dai na tsayar da karatuna wato a makarantar primary, a nan ban samu ci gaba da wannan karatun ba.
A saboda haka ne matan da ke sansanin Bargop suka samu kungiyar kare haƙƙin mata. Kowane wayan gari matan na zuwa gona domin aikin gandu. Muhammadu Rabi'u Damba, muryar Amurka daga nan Ngaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabi'u. Jam'iyyar gurguzu ta Faransa da jam'iyya mai ra'ayin gabade-gabade ta La France Insoumise LF a takaice sun cimma wata yarjejeniya bisa manufa a yau dinnan Laraba ta kafa wata haɗaka gabanin zaben majalisa da za a yi a watan Yuni. Yarjejeniyar kafa haɗakar wadda jam'iyyar Greens da ta gurguzu suka amince da kafawa a farkon wannan satin mai wani yunkuri ne na hana Macron samun rinjaye a majalisar dokoki a zaben da za a yi daga ranakun 12 zuwa 19 na watan Yuni, da kuma daƙile yunkurinsa na fifita manufofin kasuwanci bayan da aka zaɓe shi shugaban ƙasa a watan jiya. Muna iyawa kuma muna iya galaba kan Emmanuel Macron, kuma za mu yi ne ta wajen samun rinjaye don samar da wasu irin shirye-shirye sabanin nashi, abinda dan majalisa a jam'iyyar LFI André Otenza ya gaya ma gidan Radio France Info kenan. Shugabar kungiyar tarayyar Turai EU Ursula von der Leyen ta gabatar da wani sabon rukuni na takunkuma wanda ya hada da haramta shigo da dukkanin nau'ukan albarkatun man Rasha, inda hatta ma danyen mai za a daina shigo da shi nan da watanni 6 masu zuwa, sannan kuma a daina shigo da tatacce zuwa ƙarshen wannan shekarar. To amma sai wannan rukunin takunkuman ya samu amincewar dukkan kasashe mambobin EU kafin ya aiwatu. Bari mu gaya mu kanmu gaskiya, ba zai zama abu mai sauki ba, saboda wasu kasashe mambobin EU na matukar dogara ne ga man Rasha. To amma a takaice dole ne fa mu dau wannan matakin, abinda von der Leyen ta gaya ma majalisar dokokin kungiyar EU kenan. Kasar Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami a yau dinnan Laraba, a cewar kasashen Japan da Koriya ta Kudu, wanda shine na baya-baya a jerin gwaje-gwajen makamai da kuma tayar da hankalin makwabtan Koriya ta Arewar, tare kuma da janyo Allah wadai daga Amurka. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewar ta harba makami mai linzami ne daga yankin Sunan, wanda ke daura da Pyongyang. Wannan ne yanki da babban filin jirgin saman Koriya ta Arewa yake, inda ta yi ta kaddamar da wasu gwaje-gwajen makamai. Makami mai linzamin ya yi gudu na tsawon kilomita 470, inda ya kai ƙarshen nisarsa a sama na kilomita 790 bisa ga wani bayani daga hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu. Japan ma ta yi wani bayani makamancin wannan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Hukumomi a jihar Difa sun cafke wasu matasa 46 da suka yi kaurin suna wajen tada zaune tsaye a jihar. Daga cikin miyagun ayyukan da ake zargin matasan na aikatawa akwai shaye-shayen miyagun kwayoyi da fyaɗe da fashi da makami da fadace-fadace a tsakaninsu da a wani lokutan kan kai ga rasa rayuka. Daga jihar ta Difa ga Abubakar Isa da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Ana dai iya cewa rashin aiki ne ya jefa matasa na jihar ta Difa shiga a cikin kungiyoyi na tada zaune tsaye da ake kira fale, waɗanda suka shahara wajen kwace da fashi da makami da fiyaɗe da shaye-shayen miyagun kwayoyi da fadace-fadace tsakaninsu ta hanyar amfani da makamai da dai sauransu. Rikicin baya-baya nan na matasa na fale shine wanda ya faru a wata anguwa da tattare da 'yan gudun hijira da ke kira Jorikolo, bayan matasan na fale sun kaiwa anguwar farmaki, al'amarin da ya janyo mayar da martanin matasan wannan anguwan. Kamar yadda Malam Sumaila Muhammad, shugaban 'yan gudun hijira na anguwar ta Jorikolo, ya yi mini ƙarin bayani.
Sanadiyan isashin wannan lamarin sun kasance suna zuwa cikin gidaje suna ɗaukan dabbobinmu, suna yi mana sata kala-kala a cikin gari, a cikin gidaje, har ya kai suka fito suna tar hanya da ainihin adda da gariyo da barandami, su ce idan suka karbi wayar mutum ko kudin mutum in yayi magana za su sare shi. So babban abin da ya faru je din dai gani sun kai sallah ya kasance. Wannan sallan ba sa son su zauna, ba su da kudi, saboda suna da 'yan uwansu mata fale, suka doki niya da alwashi ba ma tar hanyar ba har kasuwanninmu ƴan kasuwanmu suka dinga samun su suna arrest dinsu suna neman kudin ba haka ba kuma su sare su sai muka kira ƴaƴanmu jikokinmu da kananmu su da an matasa muka ce to sai gare ku to anan ne wajen da suka tahi suka tasamma su ma suka taso suka arangama an samu yaron gari ɗaya daga ciki wanda aka fara bugewa da har mun tsammanin cewa ya mutu ashe bai mutu ba yana yanzu haka na asibiti
an samu rashin rai
ɗaya daga cikin ƴan falen jiya din ma bayan jiya din mun yi haka din mun gabatar da su yau ma a jiyan da dare suka ce kin je da goma ƴan falen suka ce sai sun kone garin Jorikolo muka ce to ba zai yi ba muka ce ga mu da kannanmu da ƴaƴanmu da jikokinmu ku tashi ku rike mukami ku yi ringanin ko ina
a yanzu haka dai jami'an tsaron jihar Difa sun cafke matasa 46 bayan faruwar wannan al'amarin to sai dai a cewar Abacha Alhaji Are wani mazaunin jihar ta Difa har yanzu akwai sauran rina a kaba domin a yanzu haka akwai kungiyoyi na matasa na fale kimanin 600,000 a jihar ta Difa
kida matasa suna cikin bakin kogi su bakin Chadi bakin kogi kuma dugu suna noman tattasai suna kama kifinsu to yanzu duka yau babu guna sun komo gari a zamne babu sana'a da rishin wayewan kai kenan shine yake kawo rangargima da fadace-fadace da wannan sace-sacen da kana gani wanda muke fuskanta cikin
a nasa bangare hukumomin jihar Difa sun sha alwashin daukar dukkanin matakai da suka dace domin dakile wannan al'amarin Koroji Dala shine shugaban majalisar mashawartan jihar Difa
matakin na guda a waya ma mutane kai waye yara da yaran su kansu a waye musu su bar wannan hanya fiske wannan hanya ba mummunan hanya bane kuma ya kamata doka ta yi aikin ta yanda ya kamata dan kajima mutum ya kamata hukuma ta hukunta maka kenan dole in babu doka abun bai ya tayya mu a daga ce da matsayin mu ya kamata a ba ɗan tsoro vraiment kayan aiki vraiment su kawo kwanciyar hankali cikin jihar namu
ana dai iya cewa wannan al'amari na bayyanar kungiyoyi na matasa a jihar Difa ya samo asali ne tun a shekara 2015 bayan sakawa jihar dokar ta bace sakamakon rikicin Boko Haram al'amarin da ya jefa matasan jihar da dama cikin zaman kashe wando Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
a gaida Abubakar har yanzu muna jamhuriyar ta Niger inda matsalar masu garkuwa da mutane domin neman kudin fansa ya fara tada hankulan jama'a a Gadas saboda yadda lamarin ke kara kasancewa a baya-baya na aka dauke wani yaro dan shekara 1 da wata 6 sannan aka bukaci iyayensa da su biya miliyan 5 na sifa kafin a sake shi daga Agadas ga Hamid Mahmud da karin bayani
a yayin wani bincike ne da jami'an tsaron suka gudanar a garin Ciro da ke nisan kilomita 70 daga Agadas ne yasa suka yi nasarar kawo mutanen cikin su har da mata 2 da ke garkuwa da jama'a domin biyan kuɗin fansa inda jami'an tsaron suka fitar da wani yaro ɗan shekara 1 da watanni 6 da ya shafe kusan kwanaki 15 a hannunsu wanda suka buƙaci iyayensa da su biya miliyan 5 na sefa don su saki yaron Isaka Ahmadu shine kwamishinan ƴan sanda na jihar Agadas yayi ƙarin bayani
suka kai gidan Mace ta hita babban gida ne akwai mutane da yawa amma sun samu sa'a suka dauko wani yaro yana da wata 18 suka dauke shi yaron yayi kwana guda sa'annan sun huce da shi sun kai shi Kiro cikin wannan muko muna aiki service da ake kema direction de la police technique et scientifique ta compagnie de téléphonie donc suka kama muna muka yi exploiter aikin su muka samu Allah ya bamu sa'a muka mun interpelle mutane 5
yanzu an kai su justice ana buɗe musu dossier na bincike bisa kan wannan laifin haka insha Allah kuma doka za ta yi aikin ta saboda abai ma wani waɗanda suke da niyyar yin wannan gobe horo.
Jami'an tsaron dai sun sha alwashin kawo ƙarshen irin waɗannan ayyukan da kuma ganin bayan masu irin waɗannan halaye wanda suna kasancewa barazana ga tsaron ƙasar, tare da yin kira ga jama'a da su taimaka wa jami'an tsaron da bayanan sirri da za su kai ga kama masu aikata irin waɗannan laifukan. Hamid Mahmud, muryar Amerika daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Hamid, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A kowace shekarar Allah Ta'ala, ƙungiyar Izala tana bada taimako ga ɗimbin marayu da Zaurawa a faɗin jihohin Najeriya albarkacin watan azumi da sallah ƙarama. A wannan shekara ƙungiyar Izala ta ƙaramar hukumar Akinyele a jihar Oyo ta baiwa marayu da Zaurawa taimako na sama da naira miliyan 2, inji shugaban kwamitin taimakawa marayu da Zaurawa na ƙaramar hukumar Akinyele a jihar ta Oyo.
Shugaba Muhammad da Kiroa na Kiyele kai ne shugaban kwamitin marayu ko
eh ni ne insha Allah
kamar da mi kuka ba waɗannan marayu
nan mun ba su tura mun ba su ya dudduka na dunki waɗanda za su je su yi dunki yara ƙanana waɗanda an marayu ko wani daga wanda manko ba ya di uku uku wani ya di biyar biyar wani ya di bibi wanda dai girman su ya kamata ka muke eh kamar maza sannan mu ba su kuɗin dunki ko wani yaro muna ba shi 1,100 don ya je ya yi dunki.
To kamar su mata marayu fa da Zaurawa ku?
To su yan mata marayu waɗanda ba su yi aure ba su ma muna ba su sheddodi waɗanda za su je su yi dunki sannan uwayensu muna ba su tura mai ko wace muna ba ta turmi mu ba ta 1,100 na dunki sannan su kuma ɗiyansu yan mata muna ba su sheddodi daga wanda muka ba 5,600 kuma mu ba ta kuɗin dunki 1,100.
Kimanin mata nawa ko kuma turame nawa kuka bayar ga waɗannan marayu da Zaurawa?
To kaga Zaurawa su mun ba mace 130 turmi 130 kenan sannan kuma mun ba su kuɗi 1,100 kaga 130 kenan. To sannan yan mata su kuma su mun haɗa su da mazan ne muka girga 330 su kuma kowace mun ba su yadi 5,500 su ba zan iya har haɗa in ce in ko yadi nawa ka ba su ba.
Yanzu kamar kuɗi gaba ɗaya har da kuɗin kayan da kuka bayar duka gaba ɗaya a wannan ƙaramar hukuma ta Akinyele sun kai nawa?
Sun kai kimanin miliyan 2,200,000.
To malam, me kuke amfani da shi wajen zakulo waɗannan marayu da Zaurawa?
To muna amfani da wasu mun san mazajen da muka rasa a nan a Kiyele sannan kuma in mu ba mu sani ba akwai wasu waɗanda yake kawowa wanda kamar mutum makwacin shi ya rasu sai ya kawo muna yaran nan sai mu ɗauki lamba ta shi wannan wanda ya kawo muna yaran nan sai mu ɗauki lamba ta mu ce to ba zai ce wani ne ya rasu ga iyalin shi sannan yana da mata ko bai zo ko ba zo da matar ba za mu bata a kai mata amma yaran sai an zo da su mun gani mun rubuta sunannakin su da hotuna su sai mu manna bade in sun zo ko bai zo ba in sun zo mun ga hoton su sai mu ce lalle su ne muka ba bara sai mu ba su.
To mallan kamar wacce shekara kuka fara wannan taimako ga musamman marayu da Zaurawa?
To gaskiya ban tsaya ne nazari ba amma dai mun dan dade muna bayar tun lokacin da shugaba Bala'i ya bada umurni kowane state yayi su kuma shugabanni mu na sabo waɗanda state su kuma sun gaba kowane buranci umurni ya bada nashi gaskiya ba zan iya nisa wa shekarun nan ba yanzu.
Haka zalika shugaba Muhammadu Kiruwa shugaban kwamitin taimakawa marayu da Zaurawa na ƙaramar hukumar Akinyele a jihar ta Oyon ya yi ƙarin haske a game da yadda suke samun kuɗaɗe da tufafin da suke taimakawa marayu da Zaurawa.
To waɗannan kuɗaɗe muna samu su ta wannan talakoki ya goma waɗanda muke zamnawa mu ɗaɗɗora makawunan mu mu ce to tunda muna da marayu a wuraren mu don Allah mu kokari mu haɗa musu abin da za su samu farantar da zukatansu don sa'iyar sallah saboda haka shugabanmu Balalo ya umurta kowane lokal yayi kowane site yayi kuma lokal su kuma na site su ba mu umurni mu lokal mu ba mu haka.
To kamar irin gwamnati da kamfanoni kuna samun taimako garin su?
Gaskiya ban wa da samun taimako ga gwamnati ba ko wani kamfani ban wa da samu ba ta koma amma ba mamaki nan ga bace za a samu.
To kun taɓa nema?
To ba mu taɓa nema ba ga gwamnati ko kuma ga wata babba kungiya haka. Sai dai mu nan wajina mu ko wani mai kudi muna zuwa mu ce mai gashi-gashi sai debo abin da ya ga dama ya ba mu.
Kun taba samun taimako daga kasashen waje?
To gaskiya ba mu samu, ba mu taba samun wani taimako daga kasashen waje ba.
Ko ga gwamnati ne ko kuma tanin kasan uwan?
Ko ga gwamnati ko ga wasu mutanen kasai waje su so su turo mu na taimako, mu dai ba mu samu ba. Mu zanan macan shugabanni mu na sama ba.
Kuna sa ran cewa nan gaba za ku samu taimako ga gwamnati ko kamfanoni?
Eh muna sa ran haka ne saboda abin ya faro yana kadan kadan tun ba mu wuce mu hada 30-40 muraba sai an ka kai yanzu har muna samun miliyan ko fiye da miliyan har miliyan 2 ai kaga wasu suka shigo to ba mamaki mu samu wasu kasashen waje su shigo suna taimako muna ko kuma wani gwamnati insha Allah.
Wasu zaurawa da marayu da aka baiwa taimakon sun nuna jin dadin su ga kungiyar Izala ta Najeriya a game da taimakon da kungiyar Izala ta basu.
Me a sunanki?
Maimuna, sunana Maimuna.
Kamar da me da me aka baki?
An bani atamfa.
Turmi nawa?
Turmi daya.
To kudi fa?
An bani ta 1,000 da rijabi guda daya.
To ya kiji da aka baki wannan kyautu?
Godi Allah amfana, Allah saka da alkhairi, Allah nuna mana kuma baɗi lafiya.
Ina sunanki?
Sunana Amina Abdullahi.
Ke an baki wani abu?
An bani turmi daya, an bani 1,000 kudin dinki.
Dama ke taba zuwa a taimaka miki da wani abu?
Ina zuwa na karba ya kai so hudu kenan.
Me zaki ce ga waɗanda suka baki wannan taimako?
An bani an ba ƴaƴana ubangiji Allah ya saka da alheri wanda suka yi Allah ya ba su lada, ubangiji Allah ya sa mu karbi na baɗi lafiya haka, ubangiji Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara kungiyar Izalatul Bid'a ubangiji wai ga mutu suna, ubangiji Allah ya ɗaukaka ta, Allah ya ƙara musu imani, Allah ya saka da alheri.
Na sunanki?
Sunana Basira.
To ke goruwa ce?
Goruwa ce.
To an baki taimako?
Ai an bani tumatur fa 1,000 da hijabi.
To na ga ya riga sunan tare da ki?
Eh yaran mamacin ne.
Kamar yaro nawa gare ki?
Yaro biyar ne da ni.
To duk an ba su?
A sauran suna wajen dangin baban su.
To wannan da wurin ki an ba su taimako?
An ba su, an ba su yadiddika, an ba su sanda uku da wannan da na baya na.
To me zaki ce ma wadannan na bar taimako?
Wanda suka bani taimako abinda zan ce musu Allah ubangiji ya kara musu budi na alheri, ya tsare su da sherin masherinta. Ina gode.
Me sunanka?
Kabiru Jamilu.
An baka taimako?
An bani.
Kamar da me aka baka?
An bani yadi sanda uku da 1,000.
To ya kaji da aka baka wannan taimako?
Dadi na ji. Dadi na ji.
To yanzu ya zaka yi da wannan taimakon?
Zan dinka insani. Zan dinka insani.
Babanka ne ya rasu ko mamanka?
Babana.
Ya daɗe da rasuwa?
Eh.
Na sunanki?
Habiba Abdullahi.
An baki taimako?
Eh an ban.
Kamar da me da me aka baki?
Atamfa da shadda da kuɗi kuma.
Da me kuma?
Shikenan.
To ke kada kike?
A ni da kanina ne da mahaifiyata.
Su ma kananki an basu?
Eh sun samu.
To me aka basu?
Su ma an basu atamfofi da shadda da kuɗi.
To me zaki ce ma waɗanda na bada wannan taimako?
Abin da mu ce sai dai mu gode, su ma Allah ya duba musu nasu. Mun gode Allah ya saka da alheri. In wanda suka bari ne Allah su ma ya samu wanda za su duba musu nasu.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Kamitin zartarwar hukumar kwallon kafar Ghana sun yanke shawarar ci gaba da aiki da Didi Dramani da George Boateng a matsayin mataimakan mai koyar da Black Stars wasa. Masu Didi Dramani can baya ya yi manejin kwata-kwatan lashe Premier League in Ghana, kuma ya taɓa zama babban kocin ƙungiyar Black Queens ɗin Ghana. Kuma a baya-bayan nan ya zama mataimakin kocin FC New Zealand. Shi kuwa George Boateng yanzu haka shi ne babban mai koyar yadda kungiyar ƴan ƙasar shekaru 23 na Aston Villa. A can baya ya koyi yadda Blackburn Rovers an zaɓi su biyun nan sun ka zama mataimakan mai koyarwa na riƙon ƙwarya yayin wasan share fage da Black Stars ta yi da Super Eagles na Nigeria. Sun taimaka wa Ghana ta samu tikitin halartar gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da za a yi a ƙasar Qatar. Wasu masu sha'awar ƙwallon ƙafa a Ghana sun bayyana farin cikinsu akan dandalin sada sada zumunci wata social media bayan coaching Ghana Otto Addo ya tabbatar da cewa Borussia Dortmund ta amsa bukatar sanna ya tafi ya shugabanci Black Stars a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a Qatar. Wa'adin Otto Addo a matsayin coaching rikon kwarya ya kare ne bayan ya cika aikin sa na samarwa Black Stars gurbi a gasar cin kofin duniya. Tsohon coachin Newcastle United Chris Hughton ya ci mayar jejeniya don zama babban daraktan fasaha na Ghana a gasar cin kofin duniya ta FIFA shekara ta 2022 a Qatar. Hughton mai shekaru 63 zai ba da shawarwarin fasaha ga tawagar an Black Stars in Ghana yayin da kasar za ta shiga wannan gasa na cin kofin duniya karo na hudu. Ko an kocin din na Birmingham da Norwich da Brighton na gabu da kammala tattaunawa da hukumar kwallon kafar Ghana akan rawar da zai taka a kungiyar, haka kuma zai bayar da gudunmawa a wasannin neman tikitin shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2023 da za a fara a watan Yunin shekaran nan. Black Satellite din kasar Ghana ta tashi zuwa kasar Niger domin shiga gasar cin kofin kwallon kafa na rukunin wato wafu kenan na matasa masu kasa da shekaru 20. Black Satellite za ta kare kofin da ta lashe a shekara ta 2020 a kasar Benin bayan da ta doke Burkina Faso da ci 2-1 a wasan karshe. Coach Karim Zito da yake jagoran tawagar na mutum 18 da kungiyar aikin fasaha su 7 Ghana dai ta kasance a rukunin ba na gasar tare da Nigeria da Burkina Faso. Tawagar ta ɗan kasa da shekaru 20 za ta fara fafatawa ne da Nigeria a ranar 8 ga watan nan na Mayu kafin ta kara da Youngstar Lyon in Burkina Faso a ranar 14 ga watan Mayu. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaicen, hukumomi a birnin Beijing na China sun rufe tasoshin jiragen kasa da dama a matsayin wani bangare na yunkurin rage yaduwar cutar COVID-19. Babban birnin na kasar China yau dinnan Laraba ya bada sanarwar rufe tasoshin jiragen sama 40 ko na kasa 40, wato kashi 10 cikin 100 na yawan tasoshin, da kuma wasu daruruwan hanyoyin motocin bus. Jam'iyyar gurguzu ta Faransa da jam'iyya mai ra'ayin gabadai ta La France Insoumise LFA ta kaice sun cimma wata yarjejeniya bisa manufa a yau dinnan Laraba ta kafa wata hadaka gabanin zaben 'yan majalisa da za a yi a watan Yuni. Shugabar kungiyar tarayyar Turai EU Ursula von der Leyen ta gabatar da wani sabon rukuni na takunkuma wanda ya hada da haramta shigo da dukkanin nau'ukan albarkatun man Rasha, inda hatta danyen mai za a daina shigo da shi nan da watanni 6 masu zuwa, sannan kuma a daina shigo da tatacce zuwa ƙarshen wannan shekarar. To amma sai wannan rukunin takunkuma ya samu amincewar dukkanin kasashe mambobin EU kafin ya aiwatu. Kasar Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami a yau dinnan Laraba a cewar kasashen Japan da Koriya ta Kudu, wanda shine na baya-baya a jerin gwaje-gwajen makamai da suka tayar da hankulan makwabtan Koriya ta Arewar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da injiniyanmu Mr. Nick, ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Bissalam.